kai tsaye sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo akan mitoci 24 41 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu ta tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM ko kuma VOA Africa zango na 102.5 hakanan kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodin shi akan voahausa.com Masararo assalamu alaikum Aisha Mu'azu ce tare da Mahmud Lalo daga Washington DC muke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na dare kuma na karshe a yinin yau in an dan jima kadan zamu bude layin mu domin ba ku damar bayyana ra'ayoyin ku na kashin kanku akan duk wani al'amari da yake ci muku tuwa a ƙwarya ko kuma wanda ya jibinci ci gaban kasa kamar kullun dai lambar da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyin ku ita ce daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna anabal kari wato plus kafin a jero lambar kamun mu kai ga yin haka sai kun gyara zama domin sauraron labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum Majalisar wakilan Rasha ta amince da wani kudurin doka wanda zai ba gwamnati dama ta ayyana ƴan jarida da masu wallafe-wallafe a shafukan sada zumunta a matsayin ƴan liƙin asiri. Kudurin dokar wanda har yanzu ke buƙatar amincewar Majalisar Tarayya da ta dattawa da kuma sa hannun shugaba Vladimir Putin kafin ya zama cikakkiyar doka ya haɗo hadda wato masu liƙin asirin. Matakin da tuni ya fara kaikaitar wasu kafafen yaɗa labaran ƙasashen waje da ƙungiyoyi masu zaman kansu a Rasha. Tuni dai kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suka fara sukar kudurin yayin da masu dasawa da hukumomin Kremlin ke kwatanta kudurin a matsayin wanda zai tabbatar da ƴancin Rasha a matsayinta na ƙasa mai cin gashin kanta. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi kememe ya ki amincewa bayan da Attorney General ɗin ƙasar ya bayyana shirin tuhumar shi kan laifukan da suka shafi cin hanci da rashawa da zamba cikin aminci a wani bincike da aka yi a kansa. Netanyahu mai shekaru 70 ya kwatanta tuhume-tuhumen a matsayin yunkurin yi masa juyin mulki.
This evening we are witnessing an attempted coup against the Prime Minister with false charges.
Netanyahu ya ce a wannan yammaci muna kallon yunkurin da ake yi na yi wa Prime Minister juyin mulki da wasu tuhume-tuhume na ƙarya. Masu shigar da ƙara a Isra'ila na tuhumar Prime Minister Netanyahu da laifukan da suka shafi zargin cewa shi da matarsa sun karbi wasu kayayyakin kawa da suka hada da sarkoki tabar keci rani da ake kira siga a turanci da wasu kayayyaki da kudaden su suka haura dala 260 wani yunkurin daƙile zanga-zangar adawa da gwamnati wanda ya kai ga hukumomin Iran suka rufe kafar yanar gizo ya shiga yini na shida inda ake dan samun dawowar aikin yanar gizon a hankali bayan da hukumomin kasar suka ce sun maido da hanyar sadarwa ta internet a sassan kasar da dama Kamfanin yaɗa labaran ƙasar ta Iran ya ruwaito cewa hukumomi na maido da aikin intanet ɗin sannu a hankali a wasu sassan ƙasar. Yayin da ke ganawa da manema labarai, sakataren majalisar koli mai sa ido kan rumbun adana bayanan ƙasar, Abul Hassan, ya ce hukumomin na Iran za su yi wani taro inda a nan ne za a yanke shawarar ranar da za a maido da kafar yanar gizon baki ɗayanta. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar da ke sa ido kan bukatar tattalin arzikin duniya ta OECD ta ce mai yiwuwa tattalin arzikin na duniya ya ci gaba da fuskantar tafiyar hawainiya wajen bunƙasa idan kasashen duniya ba su dauki wasu matakai ba a wata kididdiga da take fitarwa cikin kowane watanni uku kungiyar ta yi hasashen cewa ba za a ga bunƙasar tattalin arzikin na duniya cikin shekara mai zuwa ba amma zai dan daidaita a shekarar 2021 An fitar da wannan kididdiga ne yayin da Amurka da China wato kasashe mafiya karfin tattalin arziki a duniya ke kokarin kawo karshen takaddama cinikayya da ta kaure a tsakanin su wacce ta kici ta kicinyewa. Daya daga cikin manyan rassan kungiyar IS da aka fi tsoro ya fuskanci babbar koma baya ko da ke kuma mun Amurka sun yi gargadin cewa a yi taka tsantsan wajen ba da rahotannin da ke kambama cewa an shafe kungiyar daga doron kasa. A jiya Alhamis wasu jami'an Amurka suka tabbatar da cewa an yi galaba akan reshen kungiyar IS da ke ake kira Khorasan a Afghanistan bayan watanni da aka kwashe ana fafatawa da mayakanta a gabashin lardin Nangarhar. Sai dai wannan sanarwa ta Amurka ta yi hannun riga da abin da hukumomin Afghanistan din ke fada kan cewa an shafe mai daukacin kungiyar a lardin na Nangarhar.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla. A daidai lokacin da al'ummomin wasu yankunan jihar Kano ke fadin ra'ayoyinsu game da hukuncin babbar kotun jihar da soke sabbin sarakunan yanka da aka nada, Sarfilu Hashin Gumel ya hada mana wannan rahoton.
A jiya Alhamis ne babbar kotun jihar Kano ta zartar da hukuncin rushe dokar da ta kirkira sabbin sarakunan yanka guda hudu. Garuruwan da aka nada sabbin masarautun kuwa sun hada da garin Bichi da Rana da Gaya da kuma Karayi. Shin kome wasu daga cikin mazauna wannan yanki ke cewa game da wannan hukunci na kotu? Ga abinda Alhaji Ayuba Umar Rana ke cewa.
Mun ga take cewa mu al'ummar da wanda hukunci ya tafi ko kuma wannan matsalar kuma mun ga hudu gida din wannan hukunci da kuma hukuncin nan gaskiya a cikin zakatan mutane da suke wannan yanki da ya dinka ba. Riya ne kawai al'amari ne da ake yi shari'a sai ba cikin da yanki sai ma ka dan tsara.
Ganin cewa karamar hukumar Rana a bayan hakimi ne da ita kafin a nada sarkin yanka, to me ya sauya?
An matsa da talaka kusa da shugabanninsa. Ya dan kawo da shi 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 abin da yake faɗa a duk mu'amala ce da kullum ta rage ta ga ya zo kusa da gida.
Shin me mutanen karamar hukumar ga yake cewa game da wannan hukunci? Idris Sani Adam Gaya cewa yayi.
A gaban farko da ya yi ya ce akan wannan al'amari a duk da kai ci ne da amma da zai ne ya yi da ga da na duka yi kan da ke da ya da ne. Dukkanin a hanyoyin sa ya gani barin na baya dare kananan hukumomi na karkara a baya don abin da zai zo yake ci gaba ce har abin da ake cewa neman demokrasiya.
Shi kuma Abubakar Dayyab Muhammad da aka sani da Abba O7 daga Bichi cewa yayi.
Gaskiya ba mu ji daɗin wannan abu da ya faru ba. Domin duba da wata goma shin da wannan sarauta ta kawo wa garinmu. Alhamdulillahi, alhamdulillahi. An samu abubuwa an albarkatu da wannan sarauta da aka yi wa Aminu. Kya Mala Hashim an samu ci gaba duba da za ka ji akwai tsayuwar wutar lantarki ruwan famfo ya samu kuma abu ne wanda aka daɗe ana so. Wanda ita ce ita masarauta ta cikin garin Kano ba ta zuwa ta yi wa'annan abubuwa.
Ko menene fatan Abba O7 game da wannan hukunci?
To alhamdulillah ta addu'a. Muna ta addu'a kuma manya ma sun shiga cikin lamarin. Insha Allah za mu ji alkhairi. Wannan masarauti duk za su dawo guraren su, za su dawo gurbin su izinin lafiyarsu. Wannan shi ne fatan kuma muna ta addu'a insha Allah.
To ban bar mutan karaye a baya ba domin su ma mun tuntube su. Ga kuma abin da Umar Magaji Kara yake cewa.
Gaskiya ni babbar ra'ayina ina tare da masarauta 100% ko ga ni kadai ba da dukkan al'umma daukatun wannan gunduma ta mu ta karaye ne albarka wanda ta hada da lokar jamman guda 8. Kabi dukkan mu jiya nan tare mun nuna bakin cikin mu da alhinin mu da wannan hukunci da kotu kai.
Bangaren gwamnatin jihar Kano kuwa kwamishinan ya labaru ya fitar da wata sanarwa da ke cewa duk da ikon tsarin mulki da ya baiwa majalisar jihar kan samar da irin wannan batu na ci gaba, amma kotu ta fito ta yi watsi da komai. Haka kuma ya tabbatar da cewa gwamnatin jihar Kano ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen yin amfani da damar da take da ita wajen inganta rayuwar al'umma. Ya zuwa yanzu dai babu wani bayani daga fadan mai martaba sarkin Kano. Sarfilu Hashin Gumel daga nan Washington.
Allah ya kyauta a gaida Sarfilu Hashin Gumel. Kamar da muka saba masu sauraro, kowace ranar Juma'a ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kanku, kuma lambar da za ku kira ita ce 1-202-205-6555. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙan.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
Ta mun samu kiran mu ta farko daga jihar Nasarawa. Wake kira daga jihar Nasarawa?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Marala, kuna magana da babawo mai awogo ne na gita ta taro local government na Nasarawa.
To malam babawo, menene ra'ayinka?
Wato farko dai Allah ya saka muku da alheri ya biya muku bukatunku. A gaskiya fi sabilillahi ina so ne na yi kira ga Kano gabaki ɗaya, masarautar Kano. Domin a duk Najeriya gabaki ɗaya, all gabaki ɗaya, babu inda ake ƙoƙarin koyi da shi kamar Kano. To yana da kyau a ce Kano ta yi ƙoƙari ta nemi haɗin kai gabaki ɗaya da cikin jama'anta. Bai kamata a ce kamar masarauta, babban masarauta kamar Kano a ce ana samun matsaloli ba. Don Allah, don Annabi, ina kira gare su su yi ƙoƙari su haɗa kansu yanda kowane masarake zai koyi da su masarautar.
So mun gode sosai malam babawo da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu koma jihar Kaduna garin gwamna. Wake kan layi?
Hajja Aisha, barkar latari.
Barkan mu dai.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga sa Kano tarayyar Najeriya.
To malam Murtala, menene ra'ayinka?
To ra'ayina Hajja Aisha game da masarautar Kano nan da girmamawa, kuma har kullum muna ba wa Kano shawara, sani cewa wannan masarauta Allah ya ji kan marigayi a duba, Allah ya tsara tare da manzon kira sallallahu alaihi wasallam, ya san hikiman da ya sa bai da lokacin shi asali ma lokacin shi ya kara hada masarautun nan domin su gaba da zama al'umma daya a kasa daya, yanki daya. Saboda idan suna ga an raba wannan cigaba da cigaban yan boko ne, idan shi dan boko kullun ya je karatu ya gama boko shi daga ciki, so yake ma mai komai da karkashin shi yana office yana lallata na'urori nawa yake shigo mai nawa yake fita, kan mutane zai rarrabu. Amma kulewa shi ne alheri, haka kuma yake sa muke kira da girma gwamnan mu garin rigakafin nan da ake zuwa ɗan ɗaukan mutane suna da mana ɗauki daidai, don Allah don sa Annabi ya kawo mana ɗauki. Muna ƙara roƙo ga jami'an tsaro su kula da wannan gari da Kaduna gaba
ɗaya. Mun gode sosai da wannan ra'ayi naka malam Murtala. Yanzu ko har yanzu dai muna jihar Kaduna. Wake kuma layi?
Hajji Aisha, barka da yammaci.
Barkan mu da yare.
To suna na Alhaji Musa Garu, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya.
To Alhaji Musa, menene ra'ayinka?
To ni Hajji Aisha, abin da ya dauki hankali na a yau Juma'a a matsayina na dan Kano kuma ba Kano ba kauyen Kano. Muna farin ciki da jin da wa'annan masarautu da aka fitar mana a jihar Kano na ƙaraye da bici da ainihin wannan gari ga dai sunan wa'annan guda hudu aka fitar din nan. Gaskiya muna farin ciki, muna da gayyawa da gaya da tsawa, to muna farin ciki da wa'annan abu, kuma muna fatan al'ummar jihar Kano su kwantar da hankalinsu. Wannan masarautu an riga an naɗa su, kuma insha Allah za su gaba da zama a matsayinsu na sarakuna, kuma mu a matsayin mu yan Kanawa muna ganin cewa wannan abu ci gaba ne. Wallahi mun samu ci gaba, ballata na mu a yankinmu na Kano. Yanzu masallacin Juma'a idan za a buɗe, sai sarkin Kano ya fita daga cikin birni ya je ƙauye ya buɗe masallaci. Yanzu idan akwai sarakuna irin kamar na ɓangare yankin nan da ake, ai kaga za a samu sauƙi wajen buɗe wannan masallacin. Don haka mu muna fatan ga gwamnan jihar Kano ya ɗaukaka ƙara dangane da ƙarfin waɗannan masarautu, domin mu masu biyayya ne ga kotu. Muna muku fatan alkhairi, Allah ya sa a dawo mana da wannan sarakuna. Muna jin daɗi da su, kuma muna farin ciki da su. Allah ya ƙara musu lafiya.
Amin Alhaji Musa, mun gode da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma bari mu tafi jihar Gombe. Wake kan layi daga Gombe?
Salisu, salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Salisu Inolano da karamar hukumar Imamci daga jihar Gombe.
To filin naka ne?
Najeriya.
Filin naka
ne? Ok, to ra'ayi naka wani al'amari shi ne, ina ba wa gwamnatin jihar Kano shawara ta bi umarnin kotu, saboda babu abin da ya fi kotu. Sun yi kirkiro masarautu, da masarauta ɗaya ne a Kano, kuma kan Kanawa a haɗe ana tafiya tare, ana ba wani matsala. To ya zai kirkiro masarautu, an dan samu sabani ko da yake yanzu hankali ya kwanta, amma tunda ko ta hukunci ya kamata gwamnatin jihar Kano su bi, su fidda san zuciya, su fidda siyasa, su bi yadda za a haɗa kan Kanawa, domin duk shugaba ba abin da ya fi so illa ya ga cewa jama'a sun zauna lafiya. To ina ba gwamnatin jihar Kano shawara, sai da hukuncin kotu sai da cewa kana rasa na wuri daya shine zai kawo mana ci gaba shine za a hada kan arewa gabaki daya kuma na kira ga su masarautar Kano su karbi wannan hukunci kuma kada su kuntata wa kowa kuma sarakunan da aka ce an rufa dinnan su yadda da hukuncin da kotu ta yi sai su koma madan sana hakimai su rungumi juna su ci tashiya har a rayuwar jihar Kano arewa ta ci gaba Najeriya ta ci gaba Allah ba mu sa
amin ya rabbi malam salisu to yanzu bari mu tafi jihar Niger wake kan layi daga Niger
Ibrahim ne wancin hula a garin Mai Zobe a Kimba.
To bismillah Malam Ibrahim, menene ra'ayinka?
To ni ra'ayina akai a yau a bangaren ainihin shugaban kasa ne da suke cewa ainihin ba su an da suke da kudade wanda aka ba ma zabu ba ya huta ne aiki ba. To yanzu mu
Malam Ibrahim.
To su ina jin ku.
Yawa.
Yawa su misali tun duk shekarun da suka wancan kana suka yi na shekara hudu da kuma wannan kusan shekara ɗaya da suka yi ban san da wannan almundahana ba sai yanzu kenan ai ya kamata a ce tun wancan lokacin sun san da waɗannan matsalolin tunda kowane lokaci ana je kafafen watsa labarai kuma suna gani a jaridu ba aiki ba aiki ba aiki to bai kamata a ce sai yanzu nan wani lokacin su na tadin su na biyu kuma kusa wuce sai za su bincike ba kuma sannan ko an zo a binciken ba aikin za a yi ba mu abin da muke kira gare su dan Allah idan za su yi tsaya su yi in ba za su yi ba kawai shi kenan mu tafi a hakan abin da ke kira gare su kenan
da fatan wanda ka yi wannan kira gare su za su ji yanzu kuma bari mu tafi jihar Jigawa wake kan layi daga Jigawa
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
kina maganar dan iya taura gidan Adaniya wanki wakil ruwan kofa karamin hukumar taurar jihar Jigawa Najeriya
malam dan iya ka dan rage sautin rediyon ka
eh na kashe
baka
kuka
har yanzu akwai wani wata kara da muke ji ne
babu ba radio ma kusa da ni
to shikenan to menene ra'ayinka
wato ni dai ra'ayina shine waɗannan masarautu guda hudu da kotika dan fitar da su wato ni dai shawara da zan ba su shine da Allah da annabi a kwantar da hankali
haka
kwantar da hankali ayi addu'a Allah ya zaɓi ni alkhairi.
Amin.
Ya gushi ne shawarar da zan bayar.
To mun gode sosai da wannan kira da shawara taka a ɗaiya. Yanzu kuma bari mu tafi jihar Bauchi. Wake kira daga Baucin Yakubu.
Sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
So na kafin Madaki menene ra'ayinka yau?
To ni ra'ayina ina so ne gwamnatin tarayyar Najeriya da kuma gwamnonin Najeriya su taimaki ƴan talakawa a rage mana kuɗin shiga makarantu gaba da secondary school abin da ya shafi certificate da diploma da NCE da HND da kuma sauransu yana da kyau idan aka rage wannan kuɗi ƴan talakawa da su samu dama su ma su rika karatu domin a dama da su nagode mai magana Ayuba Garba Imam kafin Madaki a jihar Bauchi.
To magodiya muke da kiran da kai mana kuma ka bayyana ra'ayinka yanzu kuma bari mu tafi jihar Adamawa wace kan layi daga Adamawa.
Alhamdulillah sai kan layi daga Adamawa.
To menene ra'ayinka yau?
To ni ra'ayina jihar mu ta Kano wannan abu da kotu ta yi ta mana jebe dan bai kamata a ce matsayin irin masarauta ta Kano a ce an yanyanka ta an lalata ta ba to amma tun da kotu ta dawo mana da martabar ta to mun muna goyon bayan abin da kotu ta yi
to
sai ne gudunmuwa ta
to mun gode sosai da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu tafi Gombe wake kan layi daga jihar Gombe
Mu'azu ne yake magana daga garin Gombe local government ne hako
to menene ra'ayinka
ra'ayina shi ne ɗan majalisun nan ba su da amfani ma gaba ɗaya sauke su kawai
me yasa ka ce haka
saboda ba su da amfanin komai kun talakan Najeriya
har yanzu ba ka yi bayani ba
eh shi ne nake ni abubuwan da ake ba su ba sa kawo a magani shi ne nake shafa sauke su Buhari ya sauke su ba su da amfani kawai ne
ai kuka zaɓe su kuma ku ne za ku nuna cewa ba sa muku aikin da suke muku domin in kiranye ne sai majalisa ta yi
mun suka zaɓe su ai mun yi zaɓen tumun dare ne
to Allah ubangiji ya mana Allah ya sare mana yanzu kuma mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma daga Gombe bari mu lula jihar Nasarawa wake kira daga Nasarawa
assalamu alaikum suna na Shafale Katin Magaji Danya Musa daga kuma jihar Nasarawa malama barka da aiki
barka mu dai Shafale menene ra'ayinka yau
Ubangiji Sarki Allah ya samu zauna lafiya a wannan kasa namu Najeriya da duniya baki daya.
Amin ya rabbi.
Ina son jawo hankalin gwamnatin jihar Kano da kuma masarautan Kano gabaki daya. Wato wani lokaci duk abun da ya kasance ba an yi shi a cikin tsari ba, to dole ne a samu damuwa. Amma a yau duk Allah don annabi yau da shugabanni za su tsaya suna bin tsari kuma ana bin doka ana bin yanda ya dace, ba za a riya samun matsaloli a wannan kasa namu Najeriya ba. To duk wannan fitittunu da muke samuwa shine rashin bin doka da bin tsari da kuma bin umunni da abunda shugabanni ko kuma kotu take rika fada akan cewan kaza ya kamata wannan ba bi shi cikin ka'ida ba a zo a yi shi cikin ka'ida, in aka yi cikin ka'ida za a samu sauki da zaman lafiya. Saboda haka ina kiran gwamnatin Kano da kuma masarautan Kano don Allah don annabi wannan ba wani abu ne da za ta da jijiyan wuya ba, a zauna a teburin shawarwari a samu maslaha don mu samu saukin rayuwa wa talakawan jihar Kano su ma su samu sauki. Da fatan za ku tashi lafiya. Na biyu kuma na ma Malam Aliyu Mustapha Sokoto fatan alheri, Allah ya taya shi riko kuma Allah ya sa ya gama da duniya lafiya, kuma ya ji tunanin abun da ya faru da ƴan baya shi ma ya yi gyara na gaba. Da fatan za ku tashi lafiya. Nagode.
To godiya muke Shafale. Yanzu kuma daga Nasarawa bari mu koma jihar Kaduna. Wake kira daga Zaria?
Suleiman minista daga Tudun Wara Zaria.
Wannan Suleiman, menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina abinda kotu ta yi ta yi daidai, saboda mu gwamnati da kyauta ba da sauransu da zai kirkiro wannan masarautu na Kano. Bai tantance ba, saboda in ya nuna haka ya kaskanta abinnan masarautar Kano ne. Saboda haka muna nuna goyon bayanmu 100% cewa abinda kotun nan ta yi mu alhamdulillah.
To mun gode sosai da wannan ra'ayi taka ra'ayin naka Malam Suleiman. Yanzu kuma har yanzu ne muna jihar Kaduna. Wake kira daga Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sunana Yakubu Doki Sabon Osaru.
To wannan Yakubu, menene ra'ayinka yau?
Ina kirawa daga nan garin Kamure Kudu zangon Katab local government Kaduna state Nigeria.
To muna sauraron ka.
Da farko ina son samu alƙalin nan ne da yanke hukuncin masarautar Kano albarka. Domin da a ce haka ake shari'a, to da ba ma samun matsala kasar nan.
To
domin dama can an yi da son zuciya ne, kuma gaskiya ta bayyana ta halinta. Inda kotu suna haka ma da zaben Kano ma da aka da tunkira an jiwa an ba abba. A ƙarshen na muku fatan alheri mu kwana lafiya.
Amin ya rabbi.
Magana Yakubu da sabon Osau.
Godiya muke Malam Yakubu. Har yanzu dai daga jihar Kaduna. Wake kan layi.
Daga Kaduna.
Wake kan layi daga Kaduna.
Abdullahi Abdullahi daga Fulayi Kaduna.
To menene ra'ayinka?
Ni ra'ayina game da maganar masarautar Kano. Da tarihi Kano ban a musulunce Kano mai tarihi ne. Bai kamata a ce an farraka Kano ba. Wace dole kowa sai ya sarauta? Dole ba. A ce Ingila ma tun sama da shekara da yi biyu ake sarauta da duk Ingila, ta san Ingila gaba daya. Saboda haka me abin da mu akan dole sai ka yi sarauta sai an farraka Kano. A bar mana kan yadda suke shi ne kan irin damar tsakani da Allah. Kuma an kirkiro su yadda siyasa. Na Oyo State haka ake siyasa, su ba su wanda ke a ji mafi da ya gaba dace.
To da alamu mun rasa wannan kira daga Kaduna. Yanzu kuma bari mu tafi jihar Kebbi. Wake kan layi daga Kebbi?
Kuna tare da Malam Ango malamin makaranta a wuri.
To Malam Ango, barka da yamma. Filin naka ne?
To ina da jaya aiki.
Alhamdulillah.
Ina so in dan ba da ra'ayi game da sakatare na ma'aikatar ilimi ta kalmar kuma ya wuri.
Haka.
Malam Yunusa Salihu. Da kuma daraktan shi Malam Shehu Sadiq. Da su ƙara azama game da yadda na ga suke gudanar da ayyukansu babu kama hannun yaro. A gaskiya ma'aikatar ilimi ta kalmar kuma ya wuri, mun daɗe rabonmu da mu samu irin waɗannan gwarzaye masu kula da ayyukansu na yau da kullum. dangane da irin yadda suke supervision gani ga ido yadda suke sa idanu game da malamai yadda suke shiga azuzuwa ubangiji Allah ya kara musu hazaka da kwarin gwiwa
amin amin mun gode sosai da wannan ra'ayi naka malam Ango da kuma kiran malam Ango zamu dakatar da daukan wayoyinku a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu Masararo har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu na cewa karfe 4 saura minti 4. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Hukumar gwamnatin kafin kasar jamhuriyar Kamaru kafo ta fara nuna korafinta ganin irin yanda kula-kula din kasar jamhuriyar Kamaru na Naliga su guda 18 anda suka gaza cimma burinsu musamman ma wajen gudanar da gasar kakar wannan shekarar ta 2019 kasancewar irin barakar da shugabannin kula-kula din suke fuskanta tsakanin su da gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru domin rashin samun isassun kudade da za su gudanar da harkokin tafiyar da kwallon kafa na wannan shekarar sai kuma tsohon kamfin din kasar jamhuriyar Kamaru kuma tsohon dan taka laidan kasar Samuel Eto ya fara nuna fushinsa a fili domin irin rashin tabuka wani abin ku zo mu gani da kungiyar club din kwallon kafa ta matasa na yan kasar da shekaru 23 suka yi na rashin samun tikitin halartar gasar Olympic da za a gudanar a Tokyo amma Samuel Eto ya yaba wa club din matan kasar jamhuriyar Kamaru wajen ganin irin yanda suke taka rawar gani a duk wasannin da suka gudanar a wannan shekarar Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
Sai da Awal Garba da shirin wasanni yanzu kafin mu sallama da ku ga Mahmud Lalo ya dawo amma da labarai a takaice
Majalisar wakilan Rasha ta amince da wani kudurin doka wanda zai ba gwamnati dama ta ayyana yan jarida da masu wallafe-wallafe a shafukan sada zumunta a matsayin illakin asiri. Kudurin dokar wanda har yanzu ke bukatar amincewar Majalisar Tarayya da ta dattawa da kuma sa hannun shugaba Vladimir Putin kafin ya zama cikakkiyar doka ya hado har da masu likin asirin. Matakin da tuni ya fara kaikaitar wasu kafafen yaɗa labaran kasashen waje da kungiyoyi masu zaman kansu a Rasha. Wani yunkurin dakile zanga-zangar adawa da gwamnati wanda ya kai ga hukumomin Iran suka rufe kafar yanar gizo ya shiga yini na shida inda ake dan samun dawowar aikin yanar gizon a hankali bayan da hukumomin kasar suka ce sun maido da hanyar sadarwa ta internet a sassan kasar da dama kamfanin yada labaran kasar ta Iran ya rawaito cewa hukumomi na maido da aikin internet din sannan a hankali a wasu sassan kasar Kungiyar da ke sa ido kan bunƙasar tattalin arzikin duniya ta OECD ta ce mai yiwuwa tattalin arzikin na duniya ya ci gaba da fuskantar tafiyar hawainiya wajen bunƙasa idan kasashen duniya ba su dauki wasu matakai ba a wata kididdiga da take fitarwa cikin kowane watanni uku kungiyar ta yi hasashen cewa ba za a ga bunƙasar tattalin arzikin na duniya cikin shekara mai zuwa ba amma zai dan daidaita a shekarar 2021
Za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na ƙarshe a yinin yau sai kuma gobe da safe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da abari ya huce tare da Grace Alheri Abdu. A duk lokacin da kuke da buƙatar sake sauraron shirye-shiryenmu sai ku ziyarci shafinmu na intanet a kan voahausa.com ko kuma tabka muhawara a shafukanmu na Facebook da Twitter. Yanzu a madadin Mahmud da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada ta kuma bada umarni. Sai injiniyarmu na wannan lokaci zanga-zanga ni Aisha Mu'azzini ce cewa ku kwana lafiya.